الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن أوامسوا كلوا لسوراري كيس أي لكم وأن درس كلا كو سورارا دقبايا تهنيو ينيا لبايا نزامني نيمكو سلما إرن تأدين المسلم تيدا فأرتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a masu kallo da saurare kuna kallon mu ne da sauraron mu daga hall din wato dakin taro na cibiyar yada ilimin musulunci mai suna Darul Hadith As-Salafiyya wanda kenan Zaria a Najeriya cibiyar da Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani rahimahullahu ya kafa fiye da shekaru 30 da suka wuce dan karantar da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da yada ilmomi na magabatan wannan al'umma da kokarin mayar da al'umman musulunci kan hayyacinta dangane da abin da ya shafi aqida da manhaji na rayuwa da tarbiyya ta addinin musulunci da tsarkake zuciya da gyara ayyuka wannan safiya ce ta asabar safiyar 23 ga watan al-Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 15 ga watan November shekara ta 2014 a wannan safiya ce cikin ikon Allah kamar yadda dalibai na wannan makaranta mai albarka ta Darul Hadith As-Salafiyya muka zauna muka yi shawara imu cewa za mu ci gaba da ayyukan alkhairi da wannan malami namu ya bari Allah ya gafarta mishi wanda daga ciki akwai mashru'at akwai shirye-shirye da programs na karanta da littafin addinin musulunci da littafin manyan magabatan masana a cikin musulunci waɗanda daga ciki akwai babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kanshi da gafara wanda wannan malami yana matsayin wata mausu'a ce mai zaman kanta ta ilimi wato wani encyclopedia ne mai zaman kanta ta ilimi da ainihin karantarwa da manhaji a aqida ta sahabbai da kuma karantarwa akan tsari na malaman hadisi da malaman ainihin tarbiyya ta musulunci bisa tsarin karantawar Annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan shi daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran mutanen kwarai wannan makaranta ta bada muhimmanci kwarai wajen karantar da waɗannan ilmomi a ƙashin gaskiya ma dai akwai wato mashru'i mai zaman kanshi na cewa malam yayi alƙawarin muddin rayuwarsa zai ci gaba da karantar da Ibn Taymiyyah yanzu da Allah ya dauki rayuwarsa mun ga dacewa lalle ne a ci gaba da yin wannan aiki da fatan Allah ya ci gaba da kai mishi lada na mutumin da ya tsaya ya tsara alkhairi wasu mutane suka ci moriyarsa karkashin ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati la yunqasu min ujurihim shay'a muna fata Allah madauki sarki ya baiwa mala albani irin wannan falala falalar da yake baiwa duk mutumin da ya kawo alkhairi ga al'umma ya yada shi muna fata Allah ya mishi rahama Allah ya mishi gafara Allah ya kai haske kabarinsa Allah kuma ya sa ya mutu ne a matsayin shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdul Bari a takeice a karkashin wannan mashru'i shine a yau zamu fara karatun wani sabon littafi da gaskiya tafan da ba a taba karantawa ba na Ibn Taymiyyah a wannan makaranta shine littafin Iqtida'us Siratil Mustaqim لمخالفة أصحاب الجهيل dan haka wannan kasar da kake saurare ko kallo zai dauki lamba ta iqtida'u na daya kenan iktida'u number 1 kenan idan an zo rubuta shi za a rubuta shi da I Q T I D A al hamza apostrophe kenan ko sai kuma U iktida'u number 1 mun ga dace mu mishi lamba ta wato tasalsuli na 1 2 3 din ne ba tare da mun yi lamba ga muqaddimomin ba saboda duk muqaddimar da zamu karanta insha Allah zamu yi amfani da littafin ne domin wannan nuska da zamu yi amfani da ita ta tahqiqin doctor professor Nasir Ibn Abdul Karim al-Aqal kusan duk wani abu da za a bukata wanda za a dauko daga wani waje ya riga ya tattara shi musamman kuma ba za mu tsawaita bayanai dangane da waye Ibn Taymiyyah meye manhajin shi fiye da kima ba dan wannan karatu ne da an riga an yi shi a wannan makaranta an yi shi kwana-kwanan nan a ƙarshen karatun Hamawiya wanda na daga cikin tafan da malam din ya bar duniya bai gama karantawa ba Allah cikin ikon sa ya ba mu dama muka karasa karantawa Allah ya sa mu dace da haka wannan shine kaset na daya daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madauke sarki ya ji kanshi da gafara to dalilan da suka sa muka zabi wannan littafi a matsayin shine littafi na gaba da za a ci gaba da karantawa a wannan majalisi na karatukan littafan Ibn Taymiyyah shine kasancewar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da matsayi babba a cikin malaman musulunci a wajen dukkanin wasu mutane dalibai ne ko malamai ko gama garin masu saurare waɗanda suka san ciwon kansu game da menene addinin musulunci babu shakka wannan malami Allah ya mishi falala daukaka wajen dacewa da gam da katar da yi wajen ayyukan alkhairin da yi na gwagwarmaya da karantawa da mai da martani ga yan bid'a da tinkarar matsalolin da suka shafi al'ummar da suka rayu a zamanin shi ma'ana malami ne wanda yake malamin zamanin shi wannan yasa muka ga dacewar lalle kamar yadda malam din ya sanya wannan tsari shine a ci gaba da karanta da littafin sa ba dan komai ba saboda littafin kamar yadda zamu zo mu ji duk da zamanin da aka rubuta su ya shude amma ba su gushe ba suna da relevance har yanzu suna da dacewa da al'ummar da take rayuwa babu wasu lokuta ko wasu al'umma a wani wuri daga cikin musulmai waɗanda za su wadatu daga rubutun Ibn Taymiyyah babu kuma zamanin da yafi buƙatuwa izuwa ga rubutun Ibn Taymiyyah ire-iren waɗannan kamar zamanin mu dinnan saboda kuma ƙarfin kama da juna tsakanin zamanin mu da zamanin su ta bangaren wato yawan bid'o'i da yawan fitintunu da yawan tafiye-tafiye ko abin nan ta yarat harkoki na kira zuwa ga addini waɗanda suke na bata harkoki na siyasa waɗanda suke na halakar da al'umma kashe-kashe da yaƙe-yaƙe na cikin gida tsakanin musulmai isu-isu da kuma tsakanin musulmai da kafirai a ko ina a duniyar nan yanzu haka musulmai suke rayuwa cikin wannan fitintunu to irin yadda ka ji dinnan haka kuma zamanin da Ibn Taymiyyah ya rayu shi da almajiran shi suka fuskanci irin waɗannan rigingimu a ƙasar Dimashq ne a ƙasar Misra ne da ƙasashen Hijaz ana cikin zaman lafiya yau gobe tashin hankali yau rigima da wannan kungiya gobe rigima da wancan ƴan tawaye yau wannan fitina ta bid'a gobe wancan fitina ta ainihin kafirta musulmai ko ta kawo wata sabuwar bid'a ko na wani ziyaran kaburbura abubuwa iri-iri rigingimu yadda dai kaga wannan zamanin watirkal ayyamu nudawiluha bainan nas zamu zo mu ji a cikin muqaddimar da malam ainihin Nasirul Aqal zai kawo mana kaga kama da zamanin suka yi da juna ya wajabta lalle abshe abinda yayi amfani a wancan zamanin lalle akwai karfin zato ko ma yaqini akan cewa lalle zai amfani a wannan zamanin ina fata mun gane wannan sannan shi wannan littafi na iqtida'u bizat to yana daga cikin tafan Ibn Taymiyyah wanda yake faridun fi babi duk da yake mafi yawan littafan shi haka suke amma akwai waɗanda suke da kama da juna musamman littafan shi da yayi akan sifat na aqida irin tadmuriyya irin hamawiyya da ire-iren su suna da kama da juna ta yadda ɗayan su idan ka iya karanta shi koda baka wadata da ɗayan ba zai zama dai kana da wani rabo a cikin ɗayan amma dukkanin su to ba su da irin wannan simar ta iqtida'u iqtida'u siratal mustaqim littafi ne na wani babi na musamman a cikin aqida shine babin alwala'u wal bara wanda kuma duka kiwam daidaituwar al'amarin musulmai a duniyar nan da kuma yi watsiran su a lahira yana dauke ne a cikin alwala'u wal bara'a a cikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah la nushriku bihi ahada kaga duk sanda mutun yace la ilaha illallah na a duk sanda mutun ya riga ya faɗi kalmar shahada tana lazimta mishi wato mabda'i ka'ida ta alwala'u wal bara shine dole ya kaunaci Allah ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai ya kuma yi barambaran da duk waɗanda ba sa kauna Allah ba sa kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato waɗanda suke kafirai da sauran batattu bisa ka'idojin da suke sanannu na shari'a dangane da wannan kauna da kiyayya wannan mabda'in shine abin da ke kawo ka'ida ta sabawa kafirai da yahudawa da sauran batattu akan al'adunsu da addininsu da rayuwarsu da tsare-tsarensu to wannan tafi na Ibn Taymiyyah littafi ne wanda yake kusan a duniyar musulunci ba a da irin shi dangane da irin wannan ka'idar ga kuma a wannan zamanin namu da muka samu kanmu a lokacin da kafirai sun galabaici duniyar nan kusan gabaki dayanta kusan komai nasu kawai ake yi duk abin da suka ce tun ana ganin shi mummuna har za a zo a waye gari mutane sun karba saboda suna da hanyoyi da suke bi na tirsasawa mutane da sadado da abin cikin mutane bi ghairi wa'ayin min alqaum da kuma hanyoyin da za su bari na dabaru iri-iri wanda bayan lokaci sai a waye gari gabaki ɗaya al'umma sun koma suna bin abin da suna da yaqini ba daidai bane wa hum la yash'urun idan muka zo cikin karatun Allah ya kai mu za ku ji zai buga misalai da dama bil mi'at na ire-iren waɗannan abubuwan wanda za ka ga wasu su har yanzu akwai irinsu ko ma fiye da su aswa minha na irin yadda al'umman musulmai suka waye gari suna kwaikwayo da wasu waɗanda ba musulmai ba kafirai yahudawa kiristoci da sauran batattu ba tare da sun sani ba bayan tsawon zamani sai al'amari ya rikice har wannan abin da yake al'ada ko addini ko sha'air na kafirai sai waye gari ya zama kamar wani bangare na addinin musulunci ta yadda ran da wani ma ya zo ya ce wannan ba musulunci bane sai a yake shi akan haka kaga a wannan zamanin babu shakka kokarin dawo da hayyacin mutane cikin irin wannan wato daga wannan rudani da suke ba karkanin al'amari bane haka wannan littafi yana da muhimmanci kwarai a karantar da shi a irin wannan zamani wanda al'umma su mai suke cikin rudani dangane da meye manhajin su na addini Allah madauki sarki ya shirye da mu baya ga haka shi tashabbuh din wato kama da kafirai yana da hadari ne mummuna wanda babu bukatar sai mun yi bayanan shi a yanzu domin littafin zai yi bayani akan munin wannan al'amari munin da ke ciki da hadarin da ke cikin kamantakekeniya ga kafirai waɗannan sa da gaskin dalilan da suka sa muka ga dacewa karkashin wato shawara da aka yi tsakankanin malamai waɗanda ke karantarwa a wannan makaranta Allah saka musu alkhairi da kuma sauran dalibai waɗanda shawara ta tsaya akan cewa lallai a ci gaba da kanta da littafi na iqtida'us siratal mustaqim mukhalaf li mukhalafati ashabil jahim da ka littafin da zamu fara karantawa a yanzu dinnan zai dauki salo ne kamar haka na farko zamu dogara da wannan nuska ta ainihin maktabatu daru al-fadila wanda take da tahqiqin doktor Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal wanda profesa ne na aqida da mazhabobi na zamani ustadul aqidati wal madhahib al muasira bi jami'at al imam Muhammad ibn Saud al islamiyya bi riyad mutumin kasar Saudi Arabia ne har yanzu da muke magana yana raye amma ina jin ba na manta ba shekarun shi zuwa yanzu kamar shekaru 47 ne ba wani tsoho ne can ba na ga malama da mai girme shi ba ma sai amma ba ma ina gani ba ko ba haka ba ya imam kama ka girme shi ba latana ba amma profesa ne na aqida kuma marubuci ne wannan littafin asali tahqiqi ne yayi a matsayin thesis din shi na PhD na digirgir na da yayi na karke terminal degree din shi da yayi shine yayi wannan tahqiqin wannan nuskar da ke rike a hannuna ita ce bugun darul fadila din wanda wannan aikin hajin da aka yi kwanan nan shine director Dr. Abdurrafiu yazo da irin wannan nuska daga can kasar Saudi Arabia Allah ya saka mishi alkhairi domin ya ƙara su a cikin wato taskar kayan aiki na wannan cibiya kuma abin mamaki littafin yana da arha kwarai ko a can din real 35 nawa kenan na sa Alhaji Murtala su suka san fasarar real ko ina ga bai kai 2000 waye ko to kaga da muna da wannan nuska wanda iri daya ce da wannan dangane da al-muhtawa gata mai mujalladi biyu bugun maktaba ta ainihin wato wannan babu sunan madaba amma bambancin da na lura bayan na bi su shine wannan nuskar wadda ta daɗe a nan makaranta tun wajejen ainihin wato 1995 take makarantar nan to tana ɗauke da kurakure na imla'i akwai yawan hamza babu kan hamzar ko kuma mai sama a matan mai ƙasa haka dai irin waɗannan kurakuren na imla'i akwai su da yawa kwarai wanda a wannan bugun da aka mishi sabo to an takaita kurakuren matuƙar takaitawa kuma sannan an matse littafin yanzu kaga mujalladi ɗaya ne kawai a wannan an matse shi saboda takardar da aka buga tana da sirantaka bata kai kaurin wannan ba gram ɗinta bai kai kaurin wannan ba sannan kuma an matse shi ya zama guda ɗaya ka gashi na mushi hakurin hajiya sannan ko ta nuska da take a gari ga ta nan wadda aka ce wai tahqiqin wani mai suna Salah ibn Muhammad As-Sa'id daga Darul Ghadi Al-Jadid a kasar Al-Qahira ta kasar Misra sai dai gaskiya abin takeici duk da wannan nuska ta yada a hannun mutane amma bugu ne na sata it's a plagiarized copy sata ne abin da yafi bani mamaki da tsoro shine muqaddimar da Malam Nasirul Aqal yayi harfan bi harfin haka wannan mutumi da yake da'awar ainihin muhaqqiqi ne haka ya copy ta da tarihin Ibn Taymiyyah da muqaddimar da yayi al-ilmiya haka ya copy ta kuma ya sa sunan shi a jiki wanda suke rike da irin nuskar idan ana karantawa za su gani za su ga abin mamaki cewa muna karantawa daga na Nasirul Aqal kuma muna ganin irin shi harfan bi harfin a cikin takikin wannan mutum mai suna Salahuddin Mahmud As-Sa'id amalahu Allah bima yastahiqu ba mu san yadda aka yi haka ba da gaske ne takikin ne ko ba da gaske bane amma dai abinda na lura kenan wannan kuma dan na bane na gani sannan a ciki kuma yayi kokarin canza abubuwan da ke kasa na hashiya ya cire na wannan amma ya zuba nashi nashin kuma ya iddayin cewa mutadammina al-hukmu ala al-ahadith min takrir al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani to wannan ma zamu bi mu gani duk inda ya kawo takhriji zamu bi mu ga da gaske ne haka Albani ya kharaja domin wannan abin da ya sa ba mu da fika akan ko da gaske ne abubuwan da yi amma da yake nuska ce akwai ta a gari kuma ina jin tana da arhago 100 kadan ne to kaga 800 ayu zaka kowa zai iya siyan ta ko na'am afwan daka babu laifi mutane suna iya rike ta amma dai mu mun fa ganin dacewar mutane su yi photocopy na asalin nuskar da ita ce mu'tamada koda kana da irin wannan din in Allah ya so ana fatan za a zo za a samu din in ba iya tunawa kusal tafin da aka karantar duk haka aka yi za a fara da abin da ya sawwaka daga baya kuma sai a zo a samu an samu irin su hamawiyya an samu irin su fiqhu sira tadwinus sunna duk ga sunan yanzu a gari kowa yana da su sannan jama'a mu daina ganin tsada littafi jama'a littafi baya tsada in dai ya cancanta a siye shi ba na jin muna ganin mutane suna ganin ai tsada a tamfa da suke sayo matan su kai wani agogo ma da yake sawa annin shi baya ganin tsada shi in sai ga mutun da agogon 1800 wani 30,000 agogo kawai a ga shi jarin wani dan talakan ko to kaga bai ga tsada wannan ba wanda lokacin da yana iri ɗaya ne da wani kowane lokaci ya dai ga tsada littafi dan ka a ce wannan 2000 ko 3000 an kawo mutane su fara ganin tsada in dai ka sa kanka a cikin harkar dalibta to ka san wannan shine darajarka kai kuma wannan kuma shine rufin asirinka domin dalibin ilimi ko mai karatu babu littafi to kamar soja ne wanda yake gashi an gama shi training amma ba bindiga kaga dole in ya ga mutane farhula suna gudu shi ma ya ruga da gudu ko Allah shi kyauta dan haka zamu yi amfani da wannan nuska ta ainihin Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqal in Allah ya so zamu karanta tsab duk abin da ya rubuta tun daga muqaddimar da yayi da muqaddima ilmiya wanda yayi dangane da littafin inda yayi magana akan wato masail din da littafin ya kunsa da takaitaccen tarihin da yayi Ibn Taymiyyah kuma ba za mu tsawaita wajen tarihin ba domin Allah cikin hikimarsa
mun gama karanta tarihi Ibn Taymiyyah da ainihin cikar fadin da watakila ba za mu maimaitawa ba a cikin taqiqin da wancan malami yayi mu ainihin wato Hamawiyya ko mun ga tuwajir yayi mu Hamawiyya ya tsaya yayi bayani dalla dalla kuma duk an ba an karanta su da haka nan kawai yanzu za a yi ne kamar ƙarin maimai akan abin da ya gabata mune muna ishara akan cewa a koma a karanto ko a saurari wancan ainihin karatu na Hamawiyya sannan dukkanin masail din da muka zo waɗanda suke da alaka da abubuwan da suka shafi rayuwar mu ko addinin mu idan Allah ya so zamu yi kokarin iyayin mu iya juhudul muqil mu ga cewa mun yi bayanin tahqiqin ilimi in Allah ya sanashe mu mu faɗi kuma hujjojin malaman da suke wannan tahqiqin ina suka kwana ina aka tashi dan zai zo ya magana akan maganganuwan da suke masu matuƙa haɗari waɗanda za ku yi mamakin su misali magana dangane da hukuncin koyon yaren arna turancin ingilishi da muke yanzu da turancin faransa da makamantansu ina hukuncin koyon waɗannan yarurruka ina hukuncin zuwa karatu ƙasar turawa china ƙasar kafirai waɗanda suke ba su yarda da Allah ba ko singapore ko america ko canada ko brazil ƙasar kristoci ina hukuncin mutum ya tashi ya tafi karatu wannan ƙasa ina hukuncin mutum ya je ingila ya ce yana so a bashi jinsiya a bashi passport na ƙasar ingila duk zai maganganu akan wannan abubuwa waɗanda mutanen mu suna yin su ina hukuncin mutum ya canza indigene din shi ce shi ba dan Najeriya bane ko shi ba dan Saudi Arabia bane ya zama dan abin nan wata ƙasa ta kafirai Cuba ko Russia ko makamancin su duk zai maganganu akan ire-iren waɗannan matsalolin ina hukuncin abin nan wato yin alliance da kafirai a misali na zaman lafiya ko na ainihin kasuwanci ko na taimakon juna ko irin na taimakekeniya addini din da ake yanzu interfaith za su gaice ku walima kuma ku gaice su sharruwa za su kira ku ranar kirismeti kuma ku kira su ranar sallah a zo su karanta fatiha su ma a tashi wani musulmi ya karanta wata aya a bible duk irin wannan zindikancin da ake ina hukuncin shi duk za a ji labari a cikin wannan masail din kaga sun shafi abubuwan da suke muna ganin su yanzu suna faruwa ko ba haka ba sannan kuma ya kamata jama'a su gane dama mu nan to fa dama muna da matsala da mutane ba mu za mu yi ne dan mu burge su ba ba za mu yi ne dan mu ba su haushi ba kawai za mu faɗa abinda Allah ya sanashe mu ne dan ya zama nasiha ga kanmu da kuma nasiha ga duk wanda al'amarin zai kai gare shi da haka jama'a kanku damu da irin abinda mutane za su dinga faɗa cewa ai an zo an ce kaza an ce kaza an ce kaza duk abinda za a faɗa ya cikin karatu ne kuma Ibn Taymiyyah kun sani jama'a Allah ya bashi baiwa wajen iya istinbat mun karanta a baya mun ji zaka duk magana da zai faɗa idan kake ganin muni da hadarinta zaka ji zai fito maka da hujja ta a cikin alkur'ani da sunna hujja kuma ingantacciya wanda babu mai tunkuɗe wanda zai tunkuɗe ta sai dai mai san rai zaka zamu ainihin yi waɗannan bayanai gurgurdan iyawa insha Allah sannan mu dinga tuna cewa karatun fa ba wa'azi bane karatu ne na aji nan makaranta ce shi yasa ba zamu takaita wajen yin bayanai ba kuma zamu yi ƙasa a gwiwa wajen faɗan tsantsar ra'ayoyinmu da muka yadda da su da akidinmu ba dan ba wa'azi ne ake yi na duka an ba shi yasa kamar yadda Malam Albani yake faɗa Allah ya ji kanshi a karatun Tamamul Minna yace idan ka saurari kaset din nan ka ji cewa baka san abin da ake magana ba to ka goge shi ba da kai yake ba kai ya batar da kai domin karatu ne na wasu dalibai da suka yi shekara da shekaru suna yi idan kai wa'azi kake nema to nemi kaset din wa'azi amma Tamamul Minna ba naka bane sannan kamar yadda na ambata malam doktor Nasir al-Aqal ya riga ya tattara mana duk abin da muke bukata a cikin wannan ainihin wato tahqiqi na shi na abin da zamu yi kira da suna muqaddima shi sa kawai zamu bi ne kawai ya riga ya gama yi mana komai Allah ya saka mishi da alkhairi ba tare da bata lokaci ba insha Allah sai mu shiga cikin littafin domin ainihin wato mu fara karantawa kai tsaye muna neman taimako Allah muna cewa Malam Nasir al-Aqal yace iqtida'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wato iqtida bin tafarkin tsira bin hanya mai kakkiya don sabawa hanyar yan wuta kamar ana dauko su na littafin ne daga karshen Fatiha ko ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin zai mana fassara dangane da wannan shine menene hanyar tsira shine hanyar da Allah ya yi musulmai ni'imarta wannan mai kakkiya hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta gatanan al-muhajjatul bayda lailuha kana hariha sai musulmi ya dinga addu'a kullun yana cewa Allah ka sanya mu akan wannan hanya ya Allah kar ka bari mu hau kan hanyar batattu guda biyu sune al-maghdubi alaihim wadanda Allah ya fushi da shi ya fushi da su sune yahudawa saboda sun bata alhalin da ilimin su da sanin su sun bata ne ala basiratin ala ilmin minhum da kuma ad-dallin sune wadanda suke batattu jahilai sune kristoci to ba abin bai tsaya a kansu ba ya fada kanmu mu ma hukunci wanda duk ya bata alhalin yana sane da gaskiya to wannan Allah yana fushi da shi wanda ko ya bata bata ta jahili bai je ya koya ba to wannan batacce ne wanda yake mai saukin al'amari in an kwatanta shi da wancan wadannan biyin ba abin hanyar su sune yahud da nasara Allah ya hana zamu ji nassoshi akan haka zamu ji karatu mai inganci akan haka insha Allah mallan yace ta'alifu Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-mutawaffa sanata 68 wa 700 lil-Hijra wallafan malamin addinin musulunci mallan Ahmad dan Abd al-Halim Abd al-Halim dan Abd al-Salam dan Taymiyyah wanda ya rasu hijira da shekara 700 da ainihin wato 28 kwatankwacin kamar shekara 628 kenan da ainihin 8 a yanzu kenan insha Allah tahqiq wa ta'liq wato tahqiqi tantancewa da kuma yin ƙara-ƙaran bayanai wanda wannan aiki shine alif dal wato al ustadu doctor shine professor kenan nasir ibn abdul karim al aql babban malamin jami'a ustadu al aqidati wal madhahib al mu'asira babban malami na jami'a wanda yake masanin aqida da mazhabobi na zamani bi jami'atul imami muhammad ibn sa'ud al-islamiyya bir riyad wanda yake wurin aikin sa shine jami'ar sarki muhammad dan sa'udu ta musulunci wanda ke kasar riyad babban birnin kasar saudi arabia wannan bugu ne na darul fadila a riyad kasar saudi arabia an buga wannan bugu shine bugu na farko a shekara ta 2003 kwatankwacin shekara 11 kenan amma kaga yanzu bai fara zuwa nan ba sai alhazai waɗanda suke masu kan gado ne ko suke samu wasu ba Allah ya shi kyauta to sai yace muqaddima wanda da yake da irin wancan bugun zai ga wannan muqaddima mai irin wannan bugun misra wannan zai ganta babu matsala insha Allah wanda yake da photocopy shi ma zai gani amma wanda yake da wani bugu daban wanda ba irin wannan ba to ban sani ba ko zai gani wallahu a'lam مالا يتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يتي دكان قوديات تبتغ الله منا قودي والله منا نيمان تيمكوان الله كما منا نيمان الله يغفر تامان زنبامو منا توبازواغ الله منا نيمان الله يتأريمو دك شرورن كاونا مو دمونا نأيوكم من يهده الله فلا مضل له واند دك الله يشرير باب ميبتدش ومن يدلل وند كو يبتا فلا هادي له باب مي شيرتار دشي ونشهد ان لا اله الا الله منا شهيده تشوا باب ابن بوتاوا بيسا تشنتا دا غسكيا سي الله وحده لا شريك له شي داي ايكي با شي دا ابوكين تاريا القائل في كتابه الكريم الله وند يفدا ا cikin littafin shi mai girma yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma lallai na daga cikin bayanan da Allah yake wa mutane shine wannan tafarki na ne ni Allah mi kakke fattabi'uhu ku bi wannan tafarki nawa wala tattabi'us subula kada ku bi kananan hanyoyi na gefe gefe fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga wannan sirati na Allah zalikum wasaqum bihi wannan na daga cikin abin da Allah yake jan kunnan ku akai la'allakum tattaquna dan ku samu ku ji tsoron Allah aya ta 153 cikin suratul an'am ma'ana yayin kokarin kawo ta aya wanda take nuna alakar wannan littafi cewa magana akan sirat al-mustaqim sirat illahi al-mustaqim da kuma barin ainihin as-subul wasu hanyoyi sune waɗannan da aka ce ashabul jahim din hanyoyin ashabul jahim da ya fada wal qa'id kuma Allah wanda ya fada yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين yace kace musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innani hadani rabbi lalle ni Allah ubangiji na shi ya shirye shi ni ila siratin mustaqimin zuwa ga wannan hanya mai kakkiya dinan qiyaman addini din nan wanda yake mai kakke millata ibrahima addinin annabi ibrahima hanifan wanda yake tsayayyen addini ne wama kana minal mushrikina da dai ibrahimu bai taba zama daga cikin masu shirka ba kul ka sake ce musu inna salati wa nuski lalle sallata da yankana wa mahyaya daga baki ɗin rayuwata wa mamati da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin dukkanin su suna gudana ne karkashin tsari da ainihin wato umarnin Allah ubangijin talikai la sharika la Allah din nan wanda ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu kuma wannan abin da na faɗa muku shine abin da Allah ya umurce ni na faɗa muku wa ana awwalul muslimina kuma ni ne na farko a cikin waɗanda suka miƙa wuya ga wannan abin da aka ce na faɗa wannan ita ma aya ce cikin suratul al'am daga 161 zuwa da 3 sai yace wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muna shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ballagar risala ya isa da sakon da Allah ya bashi wa addal amanata ya cika amana aikin sa wa nasaha al'umma kuma ya ja kunnan al'umma ya mata ainihin gargadi wa hadzaraha kuma ya tsoratar da wannan al'umma tashi min at-tashabbuhi bil kufar daga barin kama da kafirai fa qala a cikin zantukan da ya dangane da tsoratar da su al'umma daga kwaikwayon kafirai manzon Allah ya ce alayhi salatu wassalam la tattabi'anna sanana man kana qablakum wallahi za ku zo kuna bin tafarki da bugiran waɗanda suka zo gabaninku wannan hadisi mala ya ce ja'a zalika fi hadithin muttafaqun alayhi wannan zance ya zo a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi sai ya ci takhrijuhu fi tahqiq alkitab za a zo ayi bayanin shi dalla-dalla a cikin tahqiqin da ake wannan littafi undur kuma ka duba fihrasal ahadith fihrasar da aka yi a can ƙarshe ta hadisai a harful lam a hadisai wanda suka fara da lamun dan gashi hadisin ya fara ne da lamun malan nasrul aqal yace wa bashara bi baqa'i hadha ad-din sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi bishara yayi albishir da cewa lalle wannan addini zai tabbata yadda yake wa baqa'i ahli sunnati ala al-haq kuma za a samu masu bin sunnar shi za su tabbata akan gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bishara bayan tsoratarwa da ya bada labarin cewa wasu daga cikin al'ummar shi za su dawo suna bin wato kafiran da suka gabace su yahud da nasara amma kuma a lokaci guda ya sake faɗa kuma cewa akwai daga cikin al'ummar shi mutanen da duk abin da ya faru duk kaiwa da kawowa ba za su tashi daga kan tsarin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba ina manzon Allah ya faɗa haka mala yace fa qala la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri llahi la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum yace wasu bangare wasu tawaga daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna masu tsayuwa akan al'amarin Allah akan umarnin Allah la yadurruhum man khazalahum wanda ya ainihin nuna kyamata gare su ko ya faɗi muguwar magana akan su baya damun su aw khalafahum ko kuma wanda ya saba musu ba sa tsoron sabawa ko tsoron cutarwa ko bakin jini hatta ya atiya amrullahi haka za su tabbata har al'amarin Allah ya zo ya tabbata wa hum zahiruna ala an-nas suna masu bayyana a cikin mutane ana gane su ana sanin simas ana sanin irin maganganun su wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa hadha lafdhu muslimin wanda malan ya kawo anan lafazin al-imam muslim ne sai malan ya ce undur ka duba sahiha muslimin a cikin lamba ta ainihin wato 1037 mujallad na 3 shafi na 1524 ina fata jama'a suna bi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallam Allah ubangiji ya dadin tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da mutanen gidansa kuma ne hita da bi hadihi waqtafa asarahu ila yawmiddin da duk wanda ya bi shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bibi ainihin asarin sa har zuwa ranar tashin alkiyama. Wa ba'd, bayan haka sai malam Nasirul Aqal yace fa innahu, yadda abin yake, min awjabil wajibati, daga cikin abin da yake mafiya girman wajibi, alal ulama'i, akan malaman musulunci, wa tullabil ilmi, da daliban ilimi, al inayatu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama, wajibi ne malamai da daliban ilimi su bada muhimmanci wajen kulawa da al'amarin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, dirasatan, wajen karanta alqur'ani da karanta sunna, wa hifzan, wajen kiyaye alqur'ani da kiyaye sunna, wastinbatan, da kuma kokarin fitar da hukunce-hukuncen musulunci daga cikin alqur'ani da sunna ingantacciya, wa tahlilan, da yin bayani dalla-dalla game da menene ma sakon da ke cikin alqur'ani da sunna, wa ta'aliman, da kuma karantar da alqur'ani da sunna, wa tatbiqan, da kuma aiki da ilimi da karantawa alqur'ani da sunna. Alhamdulillah, wannan shine manhajin da Malam Albani ya dora mu akai. Za ku ji kamar shi yake wannan magana ko? Jam'an bainal ilmi wal amal, hada tsakanin aiki da kuma ilimi, manufa a fada kuma ai aiki ko? Li'annahum, domin su dalibai da malaman su mu'tamanuna ala zalika kullihi, sune ake ganin amanar rike wannan tana hannun su. Mutane sun yadda da cewa amanar ilimi, amanar karantar da sunna, amanar karantar da alqur'ani, tsamo hukunce-hukunce daga cikin su, karantar da su, da yin bayani akan manufar su da sakon su, duk mutanen duniya sun yadda cewa wannan alhaki ne da yake rataye a wuyan malamai da dalibai. Su amintattu ne akan haka. Yadda ka san cewa mutane sun san cewa alhakin shugabanci da mulki yana hannun shugabanni ko? Wataƙila alhakin ainihin wato tsaro yana hannun jami'an tsaro ko? To haka kuma al'amarin ilimi yana hannun malamai da dalibai. Kaga su abin da ya kamata su kula da shi kenan, shine hajjinsu. Kamar yadda jami'an tsaro abin da ya kamata su kula da shi shine tsaro. Shugabanni su kula da mulki, matan gida su kula da tarbiyyar yara da sauran ayyukan gida, kowa ya tsara aikin shi ko? Wajibi ne kuma akan kowa ya san me ya aikin shi, ya tsare shi. To ashe bai kamata malamai da daliban ilimi su yi wasa da wannan al'amari ba. A same su sun dauki wani abu ya zama shugul shagil din su, wanda yake odadan, ba wannan ba. A ce wani abu daban ya dauki hankalin malamai, sa kaya masu kyau, yawan hawa motoci masu tsada, rigingimin siyasa, neman aure nan can, auri wannan yau, ƙara wannan can, ya ji wata sabuwar budurwa a Nijar, ya ji ya sake aurota, misali da ya gama hudu ya sakin siya auro su, duk inda sabon mota ana yayin ta ya je ya siya. Kaga malami da riga sawa ta fi babbar riga kala 600 akwatuna haka, kamar ana bude shagon sai da abun nan wagan bari. To duk irin wannan ba shine kamata zama shugulu shagilin na malamai ba shi. Shugulu shagilin din sa shine ilimi, karantarwa, karatu, nazari, bincike, istinbatin hukunce-hukunce, tahqiqi, tahlili, da kuma aiki da abin da suke karantawa. Ina fata mun fahimci wannan. Mu alhamdulillah wannan makaranta akan wannan tushe aka gina ta. Akan tushen karatu, ingantaccen nazari na ilimi, tace menene gaskiya daga abin da yake yana da matsala, tahqiqin masail na fiqhu, na hadisi, na aqida, da kuma kokarin lazimtan aikata su gurgurdan iyawa. Duk wanda ya san mu da masoya da makiya sun san haka muke in Allah ya zo. Wannan kuma falala Allah ce, muna mushi godiya akai, sannan muna ƙara addu'a alkhairi ga malam Muhammadu Awwal Adam Al-Albani wanda ya samu akan wannan turba. Allah ya saka mushi da alkhairi. Sai malam yace li'annahum mu'tamanuna ala zalika kullihi wa qad wada'at fihim al-ummatu thiqata, al-umma ta sanya amincinta, wa tamanatuhum ala diniha, ta amince da su malama akan addininsu. Al-umma gaba daya, jahilan gari da talakawa da sauran waɗanda ba harka ilimi suke ba, duk sanda suke da wata matsala ta shafi ilimi, to da malamai suke nema. Zasu ji mai fatawan malamai, mai malamai zasu ce, mai daliban ilimi zasu ce, dukkanin mu na yana mana haka ko? Muna cikin yan kananan dalibai ne mu. Amma duk sanda wata matsala ta so, za a yi ta maka waya, a yi ta kiranka, a yi ta nemanka, a yi ta maka text, malam mai hukuncin kaza, alaga ta malam yaya kamata mu yi kaza. Me yasa mutane suke maka wannan? Suna ganin kai wakilin amana ce ta harkar addinin su, ta harkar karatun su, da yadda za su gudanar da al'amuran addinin su. To kenan wajibi ne a kanka ka dinga kullun kana reinforcing kanka da wato imkaniya wadda sa ka dinga yin wannan aiki yadda ya kamata. Ina fata mun fahimci wannan. kamar yadda a gidanka mutan gidanka sun yadda cewa duka arzikin da Allah ke ba su ta hannunka yake zuwa za su kwanta su tashi ba ruwan su babu wasu yaran gida da suke tanan gari ya waye mai za su ci kai mai gidan kai ne kamata ka wannan tanan ko sun baka am Allah ne ya baka amanar rayuwar su abincin su da stress da wajen zaman su da makamantan su to kai kuma da zaka shantake da suka shantake in gari ya waye suna wasan kasa kai ma kana yi aka ga an san matsala kenan ko dole kai kuma ka miƙe kaje kai wannan aikin da ya kamata da rayuwar su tabbata to kwatankwace haka shine kwatankwacin malamin da a waye gari shi ma ya shiga yayin duniya ya ki tsayawa ya karatu dalibin da za a waye gari shi ma ya shiga yayin duniya in duniya suna yayin duk wata uku canza handset shi ma ya shiga ka duk wata uku canza roba roba shi ma ya shiga ka riguna kawai suke yayi da ainihin abubuwa na kile-kilen duniya shi ma ya aje abinda aka san shi da shi ya kama wannan shi yanzu a waye gari da shi da su babu bambanci Allah ubangiji ya shirye da mu sai malaiki cewa wa qabla zalika kullihi wa ba'dahu to kafin wannan ma gaba daya da kuma bayan wannan din da ka sani cewa mutane sun mika al'amarin ragama addinin sa hannun malamai da daliban ilimi to ka sani da cewa hum su malamai da dalibai mas'uluna amama Allah ta'ala an hadhihi al'amana al'amarin da yafi komai hadari shine cewa ba fa abin ya kare a nan duniya bane ranan kiyama Allah zai tsaida malamai da duk wani wanda yake sagi da ilimi za a tambaye shi game da wannan amana amanatul ilmi wal amal bihi amana ilimi da kuma aiki da shi wa tablighihi da isar da ilimin wa hifzihi da kiyaye ilimin wa da'awati ilayhi da kira zuwa ga ilimi hatta tatimma hadhihi alqudwah wal uswah ila alkhair kira zuwa ga ilimi da karantar da shi da hadata shi har zuwa lokacin da za a samu wannan kwaikwayo ya kai ga zuwa karshen al'amarin alkhairi ma'ana har zuwa san da ilimi zai yadu gurgudan hali wa inna mimma utminu alayhi hadha turas alilm athamin daga cikin abinda aka baiwa al'ummar da suke da sagi da karatu malaman su da daliban su daga cikin abinda amana ne a wajen su shine wannan gadan ilimin da aka gada daga malamai magabata athamin wanda yake mai matukar daraja alladhi tarakahu a'immatul islam wanda malamai musulunci suka bar shi a baya aslafuna al-amajid magabatan mu masu daraja fi shatta sunufil ilm a cikin mabambantan fannonin ilimi wa innal kaseera min hadha turas la yazalu makhtutan kuma mu sani cewa da dama daga cikin waɗannan ilmomi da ake ishara cewa malamai musulunci tsawon zamanna fiye da karni 14 sun bar ilmomi masu dimbin yawa waɗanda wajibi ne akan malaman da suka zo yanzu wanda za su zo nan gaba su ba da muhimmanci wajen yi wa waɗannan ilmomi hidima da ta dace da su gwargwadon zamani da imkaniyar su to wannan ilimin mafi yawan shi har yanzu yana nan a matsayin rubutun hannu ba a yada shi al'umma ta gan shi ba wa maknuzan yana nan a boye an taskace shi fi zawayal maktabat a lunguna na cikin libraries fi shatta buqa'il alam a mabambantan bangarorin duniya ragma shiddati hajatil muslimina ilayhi duk da ko tsananin buƙatar da musulmai suke da shi zuwa ga littafai waɗannan littafan na ilimi akwai da daman su ba su taba ganin rana ba su suka fi yawa ma har yanzu da ake ta hakikin nan akwai littafai da dama da ba a taba buga su ba kullun kuma in kana harkar zuwa kasuwa da littafai da karatu da bincike zaka ga tahqiqat sababbi zaka ga labarai game da cewa littafi kaza na nan fitowa ana ta hakikin shi ko ana nan ana buga shi a wuri kaza saboda yawan kayan ilimin da magabata suka bari ba kankani bane da kuma karancin masu inaya da su din da karancin wanda suka iya aikin ina fata mun gane wannan wa inni la ara annahu min awwali wajibati talibil ilmi fi hadha al'asr al inaya bi hadhihi al kunuz yace ni ko ina ganin ni nasrul aqal ina ganin cewa na daga cikin abu wanda ya kamata daliban ilimi a wannan zamani da muke rayuwa su ba da muhimmanci da shi shine wato kulawa da waɗannan taskoki na ilimi wa khidmatiha da yi musu hidima bi ikhraji halin nasi dan fitar da su ga mutane muhaqqaqa an riga an tantance su safiyatan yani'a an tace su sun zama wato masu kyan gani da kyan mu'amalanta litakuna nibrasan likulli muslimin fi khasmi as-saqafatil ghaziya wal afkar al haddama dan ya zama wata fitila mai haske wanda za ta haska wa musulmi wajen yakar ire-iren waɗannan al'adu waɗanda suke yakan al'adun shi da kuma tunane-tunane wanda suke rusa mishi aqidar shi da tarbiyar sa allati rawajaha adawul islami bainal muslimin al-yawm wanda makiya musulunci suka tsaya suka wato suka yada su suka kasuwancin su suka tallata su suka ba su riga mai kyau a cikin al'umma musulmai akwai abubuwa da dama wanda suke mugayen aqidu ne mugayen tunani ne falsafa ce mummuna amma an yada ta a cikin musulmai kuma sun karba misali kaga musulmi wai yana kyamata yace wa wana kai ce kafirai bayan qur'ani yace kafirai ne masu cewa Allah uku ne amma musulmi yana kyamata ya fada haka sai dai dinga cewa abokan zaman mu ko makwabtan mu ko wadanda ba mu ba an nuna mishi kyamar wani ya fada haka kamar yana cin mutuncin su kaga misali musulmi yana kyamata yaji dan uwan shi musulmi zai aure fiye da daya da zaran an ji musulmi zai aure na biyu ko na uku ko na hudu to abun kyama ne shi da zaran an ji musulmi ya yi ƴaƴa da yawa abin kyama ne shi duk wannan tunani irin na Yahudawa aka sa mutane yanzu mutun na faduwa ya mutu aka ce ayyin shi nawa aka ce 30 sai a ce kai ya kai ta haihuwa ka bai da hankali ne haka ake cewa ko ana jin mutun yayi aure aka ce dama ya da mata a ce to me yasa ya kara aure amma wanda yake zina ko yake fasikanci ba a tunanin me yasa yake to kaga wannan mugun tunani ne an rawwaza shi ya shiga cikin musulmai har ya ainihin zama ya zama daidai a gunsu ko kuma a ga mutun da gemu sai a ce kai ya kake barin gema ka dinga dan gyara shi kana sai sayawa mana Allah za a dinga kallon ka wani bakauye akwai ayyukan ma da in za ka yi dole sai ka aske gemun ka ayyuka ne na ainihin civil ko binna military ko paramilitary ba a an san gemu kawai saboda an kyamatar da mutane gemu haka musulmi yana kyamatar a ganshi da shiga irin na al'ada shi irin na addinin shi sai ya dinga kokarin yana sun mu'amanu sun makafaru ka ganshi yau haka kaman musulmi gobe kuma kaman wani iri ka ganshi haka kaman bahaushe dan arewa gobe kuma ganshi kaman wani iri haka dai haka dai ma'ana an wayi gari duka an tusawa mutane wasu tunane-tunane wanda sun tada su daga tunanin su har kuma suna ganin nasa tunanin kuskure ne har wanda ya riko da wannan ana ganin shi wani bakauye ne bai waye ba bai san duniya ta saga ba mara tunani ne mara hankali ne yanda zama ku duba al'amarin nan wannan yana bani mamaki ne kware wallahi game da ƴaƴa da aure annabi ne zai ce ayi aure a haihu amma yanzu kace za ka yi aure to babaka ta fara yaki da kai babaka ta fara yaki da kai cewa bai kamata ka yi aure ba ga ita ne ba halawa ba ya boko bace da matarka da ƙanin babanka da danginka da dangin kowa za a tare a ce da za a ce baka kyauta ba kuma aure fa kace za ka yi ko in kana cikin haihuwa sai wani ya zo malami sai ya maka wa'azi ko nasiha ya kamata fa ka dinga ka tsaya da haihuwa ba ko ka dinga ƴan dabaru inda zaka jami hadisi annabi ya ce to ai mai aure mu hayayyafa dan yi alfari da al'umma ce a wannan hadisin dole ne yanzu a tsaya a dube ne rayuwa to kaga wannan kalmomi ne na kafirci da zindikanci jama'a amma su ake rawajawa ina fata mun fahimci wannan kuma an rawaja su ta yadda kai kanka ma da kake aiki da su zaka dinga ganin kamar fa sai dai kai a boye kai ma kana da ash'ur bin naqas ba kowa ne ba sai wanda imanin shi ya nuna shi ne zaka ga bai da ash'ur bin naqas a ce misali kana iya shiga ko ina yanzu da wandan ka dagagge baka jin komai ba kowa bane wani ya jono je sai ya dan gyara wandan shi haka ya dan sake shi haka gayi nan dai kamar dai ya dage kamar bai dage ba ko saboda yanayin wurin saboda kuma shi ma watakila imanin shi bai kai ba me yasa haka to saboda wato an riga an rawwaje tunani na kafirai ana ganin shi ne alheri ku duba wannan la'antacciyar tsari na demokradiya yadda mutane suke ganin alherinta ana ganin ma babu wani alheri sai ita har waɗanda ake cewa malamai sai mutum ya fito karara ka ji shi kamar zindiki ko wani kasar gumin kafiri irin na zamanin can daɗin nan kai ka ce shine malamin mai sunan sarkin demokradiya na America George Washington ko ka ce shine malamin George Washington sai ka ji mutum ya ce wai yanzu ba a buƙatar shari'a demokradiya ita ce kawai ta dace da al'umma da suke rayuwa yanzu kuma wannan yana faɗa da sunan musulmi ba gama gari ba da sunan malami halama ya da wani katin digiri a musulunci kaga wannan kafirci ne bawahan jama'a bawahan kafirci ne amma kuma da ƴan siyasar mu da malaman mu da sauran talakawa na gari kowa yana ganin hakan shine mafita haba wanda yake tunanin ma shari'a tana da wani mahalli a cikin kwakwalen mu shine abin da yake shara cewa a wannan lokacin da musulmi suka samu kansu a cikin cewa an yada musu mugayen tunane-tunane waɗanda sun karbe su tunane-tunanan har sun manta da nasu musulmi sa da bukatar lalle a fito musu littafin magabata su ga yaya magabatan nan suka mu'amalanci waɗannan fitintunu ya magabata suka iya ilaji suka iya warkar da kansu daga wannan rigingimu dan babu wata fitina jama'a take faruwa a yanzu wanda ba a taba yin irinta babu ita wanda za a ce jadida ce bi kullil maqais babu sawan wannan kashe-kashen ne da wannan yaƙe-yaƙen da makirci na cikin gida da rigingimu na aqida da fatoyi na ja'irci da sharri da maguzanci da yaduwar alfasha da yaduwar barna da talauci da mugun nufi da yada cikin mutane ko me da ka sani an taba yin irin shi an taba kashe gari gaba daya irin yadda yake dinnan yanzu an taba kashe malamai in fact ba ma malami daya ba an taba tara malamai da yawa an kashe su al-Hakam dan Hisham sarki ne a Andalus ya taba sa aka kashe malami 73 a rana daya dukan su huffaz ne na hadisi masana fiqh masana qira'at saboda kawai an kawo shi gulmacewa ga sunan suna meeting akan cewa ba su yadda da abin da yake yi na bayyana barna ba a matsayin shi na halifa yana shan giya yana fasikanci halluwa da aka ce rai karanta sirru alamin nubala sai kama yayin mutane kyawawan yayin mutane ya sa a musu fidiya kawai su ne matan shi karanta ya cikin sirru alamin nubala kuma sarki ne a cikin musulunci ana kawo mishi labari ya sa aka je aka dade su aka kama su gaba daya aka zo aka kashe su aka tsire su mutanen gari suka tada bore sai da aka yi kwana uku a kurtaba ana kisa ana rusa gidaje ana konawa sai da mutane suka daga hannu suka ce sun yi saranda yace to duk wanda yake da alaka da wannan tawayen ya bar garin nan an ba shi awa kaza sai da sama da mutane 300 suka bar garin bayan an kashe kaman adadin su duk a kwana uku aka yi wannan kuma sarki musulmi ne yi an yi wannan karanta an ba sanin sunan abin da suna waqa'atul rabda saboda sunan anguwar da mutanen suka yaka kenan an yi wannan an yi Hajjaj wanda ya dinga kashe malamai su Sa'idu dan Jubair su Ibnu Abi Layla duka ya kashe su ko da gulma aka kawo Hajjaji labarin cewa kana zakin shi kisa ne kawai an yi wannan ko an yi sarakuna waɗanda suka yi wannan an yi tatar wanda suka kawo musulmai farmaki suka dinga tajmiri a cikin garuruwan musulmai da fasadi sai da suka tada garuruwa bila adadin bagadaza sai ta shekara wajen shekara uku babu kowa a cikinta ko kare su kansu da suka karye garin sun kasa zama a garin saboda wari na gawa kawai ba zai yi a jana'iza ba saboda yawan mutane da aka kashe sama da mutum miliyan guda aka kashe tun a lokacin a garin Bagdad haka duk an yi wannan da aka irin wannan kashe-kashen da ake an yi shi sannan rigima tsakanin musulmai isu akan shugabanci an yi ta kaima dan uwa ya kashe dan uwa Ma'mun da Amin an yi tsakankanin su an yi ta kaima sahabbai sun yaki da sahabbai yan uwansu kai an yi ta kaima uwa da ta haifi danta ta sa an sa mushi guba abinci ya ci ya mutu Alhadi Khayzuran a zamanin daular Abbasiya uwar shi ce mahaifiya yayi ya kashe ta so tana shiga harkar mulki ya sa aka kai mata abinci an ce shinkafa ne ma da take da mata san akwai rigima ita ba kare ya ci tana ganin kare ya ci ya mutu tace okay ni wannan zai wa iskanci na haife shi ina mai iskanci to zai gani ta sa aka sa mushi guba ya ce mata danta ne ta haifa na cikin ta ka san ko karshen bala'i kenan ko sannan an yi uba da ya kashe dan shi akan sarauta a Andalus har ila yau al-Malik al-Mansur ibn Abi Amir dan shi ya mushi tawaye yasa aka kashe shi dan kanin shi ya mai tawaye yasa aka kashe shi kanin shi da suke uwa dai uba dai babu wanda bai kashe ba kai har sirikin shi wanda yake auren yarsa ya kashe kuma ya ci gaba da zama da iya dan dai mulki ya tabbata to duk wannan abubuwan jama'a idan mutum ya san tarihin musulunci ya san ba sababi bane ka duba irin wannan kusanci da da uwa dan uwa da dan uwa miji da mata siriki da mijin yar duka an samu ire-iren waɗannan sabanin tsakankanin su kuma an yi kisa an yi makirci wa juna to bana sana kuma abokan zama kawai ko kuma ƴan siyasa kawai wanda suke kowa ma da manufar shi an zo an haɗu ne kawai don kowa ya cimma tashi manufar dole su makirci junan su jama'a to kaga ashe abubuwan da ake gani yanzu ba sababi bane kenan ko inda mutane sun tarihin musulunci amma abun bakin ciki shine wannan tarihin da muke faɗa kusan galibin shi mutane ba su san shi ba kuma yana nan a cikin ummahatu kutubi turas waɗanda ma bil asaf ba sa cikin waɗanda ma ba a buga ba duk waɗannan an buga su da duk wannan labarin gabaki ɗayan shi da ma a kusha cikin littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kathir akwai wasu bangarori a cikin sirru alamin nubala akwai wasu bangarori a cikin littafin tarihul islam na zahabi akwai wasu bangarori a cikin tarihul maghrib da wal andalus na ibnu taghvi ga sunan dai labaran nan babu inda babu su na makirci na cin amana na ainihin wato makarkashiya kasa a rarike kasa mutun a kada shi ai ba bakere duke al'umma ai istibdadi mulkin kama kariya babu irin wanda al'umma sai ba su gani ba jama'a tunda aka wuce kurun mafadar nan babu abin da musulmai ba su gani ba to ashe ya kamata musulmai su karanta wannan abubuwa sai su ga to da wanda irin yaya musulman wannan zamanin magabata suka mu'amalanci wannan balawai sai mu ma sai mu bi tafarkin su ko musamman mu da muke cewa muna bin tafarkin magabata mu bi kowa cancanta mu yi wannan abu dan zai rage mana rudani game da ainihin wato wannan abuwa wallahi abin da take makimal albani kenan akan rayuwar shi duk abin da yake baya rudewa saboda kullun yana lazimtan bibiyan tafarkin magabata kun san ya shafa da duk abin da ake yace ai si ibn taymiya a cikin wannan rudanin suka rayu amma kuma suke karanta wannan da karatu da haka bai kamata dan ana rudani shikenan sai duk mu yi jugum mu ce ba za mu yi abin da kuma mu shine muka ayyana abin da muke so mu yi a rayuwar mu ba yanda su yan rudanin suka ayyana abin da suke so su yi kenan wasu bid'a wasu zalunci wasu kafirci wasu maguzanci wasu barna wasu cutar da al'umma ko kowa ya ayyana abin da yake so yi kuma yana yi sai kuma ka ayyana abin da kake so kai shine karatun sunna da karantar da ita da nazarinta da bincike da kareta to bai kamata na su hana kana ka ba bikin magaji kare hana na magajiya Allah ya shiryar da mu sai malai yake cewa wa inna min ajral tilkal makhuzati bil inaya wa ajwadaha wa anfa'iha lil muslimina al yawm كتب الشيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله نا daga cikin littafai wanda suke da bukatun lalle a tsaya a kula da su a ba su muhimmanci a yau dinnan sune littafan ibnu taymiya Allah ya kara mishi rahama wa in kanat bihamdillahi laqiya alkathiru minha shay'an min alinayati min almuhaqqiqin wa tullab alilm didda yake an samu cikin falala Allah da ainihin wato godiya ga Allah shine littafan sun samu ba da muhimmanci da suka samu daga masu tahqiqi da daliban ilimi lakin amma hadda haka baqiyal aktharu yahtaju ila inayatin wa ikhrajin wa idadin wa tahqiqin wa dirasa akwai da dama da wanda ya ragu yana bukatan a bashi muhimmanci ayi fito da su a tsara su ayi tahqiqin su ayi nazarin su gaskatuwar wannan wato takahuni da malam ibn al-murri yayi go cewa Allah zai kawo mutane wanda zasu rayu ilmi ibn timiya wa intilaqan min hadha alwajib to ina jin masu kofin misrawa daga nan ne rawu gana ku ya kare ko kuna bi kuna ganin duka iri ɗaya ne ko har yanzu daga nan da yace wa intilaqan min hadha alwajib akwai shi ana ku ikon Allah wai na kwanta ya fadi yace daga nan ne kuma waqa ikhtiyari ala kitabin min kutubi ash-shaykh daga nan ne na dauki wani littafi daga cikin littafin ibn timiya وهو اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للعناية به تحقيقا وتعليقا تن بعد مهمنشي دشي وجن تحقيق شد فتد دشي دمي تعليقي وإخراجه للناس انبطور شي قال أمم مسلمي موثقا نارغانا تنتن چيشي قدر الاستطاعة إيا كر إيا واتا وذلك في أطروحة الدكتورة تناسا يشار وانا دم بذير يفلاك وانا yace nayi haka ne a matsayin wato thesis ina na samun PhD akasa gashi ne yace taqaddamtu bi tahqiqi hadha alkitab ila qism alaqidati wal madhahib almu'asira fi kulli usul ad-din bi riyad na gabatar da wannan littafi a matsayin bincike na samun kundin bincike na samun digirin digirgir ga bangaren karantar da aqida da mazhabobi na zamani a college ko faculty na karantar da aqidin musulunci a Riyad a Jami'ar Imam Ibn Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya linairi darajat al-doctora dan samun daraja ta PhD philosophy doctor of philosophy bi ishrafi al-doctor al-Sheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan wanda Salih al-Fawzan al-Fawzan wanda gani an ta'rif go wannan shine sababin din shi jama'a kaga duriyatu ba'daha min ba'din kenan ko mutanen kwarai su suke yaye mutanen kwarai eh الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين مدير المعهد العالي وند الوقتين شيني دايركتور كو كما بروبوس نا المعهد العالي للقضاء ببر شيبيا تكرنتر ده القالنچ وقد اجريت من قبل لجنه المناقشه كما كوميتي نا ابين نا اكزاميناشن شيني كما ابين دا يكي تشيما اكسترنال اكزامينرز كو كما اكزامينرز ماسو دوباوا don bayan kaga mai rubutun da mushrif ɗinka ya yadda da kuma sai ya dauko wasu kwararru wanda ba su gaza shi a kwarewa ba wanda ba su san abin da aka yi ba a sake ba su sake duba su ma su yi itimadi cewa lalle abin da kai ya kai a baka wannan matsayi na karatu sannan sai a baka shi to sun yadda sun ce lalle a bani PhD a ce ni ma na zama doctor wal hukmu al mukawwana san hukunta cewa abin yayi al mukawwana min al mushrif wanda ita wannan lajina ta wanda suka duba suka examining din thesis din sune al-Sheikh Zaid ibn Abdul Aziz al-Fayyad da al-Ustaz wanda yake al-Ustaz malami ne bi kismi al-aqidati wal madhahib al-mu'asira bi kulliyati usul ad-din bi Riyad a dai wannan faculty din nasu wa Dr. Ja'far Sheikh Idris da kuma wani malami suna Dr. Ja'far Sheikh Idris wanda yake al-Ustaz al-Musharik shi kuma shine associate professor kenan shine yake cewa al-Ustaz al-Musharik wato professor amma wanda yake yana kasan wani professor ka'ida professorship shine kamar liman ne to kaga liman kuma daya yake a masallaci ko amma yana nan da wasu masu bin bayan shi wanda randa baya nan ko randa ya kauce zasu iya hawa su wannan aikin to wannan shine yake da professorial chair shi asalin babban sauran kuma duka sai a kira su da suna assistants ko associates a wasu jami'o'in ma ba a ba wani professor a department sai wannan da yake professor ya kau ko ya ritaya ko ya mutu ba a professor biyu a department daya a wasu jami'o'in musamman a kasar Ingila dan kujera ce ta zama ta ilimi wani bai hawanta sai wani ya kau ba irin da inda yake da professor shi a jami'o'in Najeriya sai ga professor takwas ma a faculty daya ba ko a department daya ba sai ta rigima da junan su da kamata ya ce dukan su yaran wannan professor ne sai in baya nan dukan su zama assistants ko associates to amma yanzu an yi abusing lakabin ne an riga an yi abusing din shi mutane ma suna biyan kudi a basu saboda Najeriya komai ana iya abusing din shi komai has been abused Najeriya kenan wata kasa ce ta musamman ko amma inda aka san mutuncin ilimi aka sa abin da yake duk mutumin da ya zama professor to ana nufin zai fara professing knowledge ne ma'ana zai fara burzar da ilimi za a dinga jin yana tumbudin ilimi abin da ya kamata a dinga ji kenan duk inda ya zauna yayi magana to a san lalle wannan ya farfesanta da kyau amma mun zaka gani wani professor wani dan jigari haka wani kamar dan islamiya ko kamar wani dan mai koyanta da baki haka gashi nan dai karasa yadda aka yi mai kai labari akwai ba bukatar ne sai an yi misali ko kowa da ya san haka wannan abu zai iya tuno irin misalin da ya sani to irin waɗannan ba su ake nufi ba jama'a ana nufin farfesoshi na gaske su ne kaje suka zauna suka ce eh ya cancanta a bashi domin dama malami na gaske to malamai ƴan uwan shi kan dashi malanta kaga Imam Malik malaman shi suka dashi malami tun yin suna raye suka ce ka fara fatawa Ibn Taymiyyah haka Imam Shafi'i haka duk malaman gaskiya da gaskiya haka suke amma duk malamin da zai zama jahili ne su na dashi to wannan ka mushi ka bara huda kawai matacce ne wanda kai malamin anguwa za su saka a wani lungu saboda suna da kudi ko sun gina maka masallaci su ce maka alga wata malam mu matan da azumi ya ga kai gara kamar tafsiri bai mun dinga zuwa wata anguwa ba ce eh gaskiya ne ai na ganin ya dace sai ai alga wata malam aje kai a sayo maka radul azhar sai an sayo mai fa radul azhar bai da shi wani ma hadu mishi da fasara Hausa ko saboda ya dinga gane kalmomin yadda ya kamata to shine wannan malami to wannan malami ne na jahilai wannan zulke ne dan Muhammad jama ba malami bane Allah shi kyauta to kajin malamai suka nada shi suka ce ya zama doctor shi ma saboda sun ga aikin da yayi na azo a gani wannan ustadul musharik bil mahad al ali lid da'awat al islamiyya associate professor ne a wannan babbar cibiya ta da'awar musulunci a Riyadh wa qad amiltu bit tawjihati wal mulahazat allati abdata al lajna qabla tabi'il kitab kuma nayi kokari nayi bu duka gyare-gyaren da suka mini da mulahaza da recommendation da suka ce a gyara waje kaza wuri kaza a rage wuri kaza a ƙara wuri kaza ka ƙara bincikul tafi kaza domin malamai ne da suke kwararru akan fannin abinda ake expecting daga gare su shine wannan abinda kake magana akan shi sun san shi da haka za su duba sai su maka gyare-gyare wani zaka tare yana da littafan da ya sani cewa ya kamata ka duba sai ya kawo maka yace to ka duba nan ka karanta abinda wani yace wuri kaza da ka fada hujja da ka kawo ka karanta hujjojin su wani sai a gyara sai abun ya ƙara kyau kuma sai zama ya tafi ne da sunanka ba sunan su ba to ya kamata kai dalibi da kake bincike mu dinga sanin wannan domin dalibai mun kuma yanzu a Najeriya tunda dai Najeriya ce har yanzu dai muna da mugun korafi mutum bai so yin rubuta wani abu a mai gyara a'a ai wannan gyaran da ake maka gyara kayanka ne kaman ka ga mutum gayu ne sai wani na maka ce to ai gashi ga kokonan a gefen hannu rigarka dan wanke mana sai kace ya sa ma ido ai so yake gayin naka ya cika ya kai matuka ko to haka ne abin da ya kamata ka fahimci aikin mushrif idan kana bincike a ainihin bincike na zamani da ake a jami'o'i wanda alhamdulillah mu ma nan kwanan nan zamu zo mu fara irin waɗannan binciken a nan makaranta za a fara raba wa dalibai wato topics suna kawo bincike ana gabatarwa dan so muke mu tafi da zamani jama'a ka aban mu a baya kullum muna kururo cewa mu ba ɗan ƙauye bane ko to da kamata kuma a aikace a ganmu kamar ɗan ƙauye ba to da haka idan aka hada ka aka ce kai bincike malam Musa mun shawo ya duba maka to kar ka sa korafi cewa kai ka je ka karanto abu ya ce ba haka bane kafin karanta ya karanta wata kila sannan ko bai karanta wannan abun bizat ba yana da wasu imkaniyat da wani background na ilimi da zai sa ya iya gane wajihin gaske shi kuma gaske shi daka taujihin da ya maka yayi maka ne dan a gyara amanar ilimi ina fata mun gane wannan wannan magana san babu shi a cikin nuskar kuma su nuskar misra wannan ko hadha ma'al ilm anna hadha alkitab akwai wannan sabaka an tubi'a idata tab'at tare da cewa ina fadan wannan magana ni nasrul aqal ina sanadar cewa wannan littafi an buga shi bugawa daban-daban min amsalha daga cikin bugu mafi kyau tilkumul lati akhrajaha ash-shaykh Muhammad Hamid al-Fiqi rahimahullahu bugun nan da malam Hamid al-Fiqi Allah ya ji kanshi ya fitar da shi Hamid al-Fiqi shugaban jama'atu Ansarus Sunna ko wannan malami da ya kokarin aiki sosai wajen ainihin wato karantar da addinin musulunci da aqida ta haqiqi allazi kana lahul juhudul mashkur fi khidmati kutub ash-shaykh al-islam ibn taymiya wa kutub al-imam ahmad ibn hanbal wanda yana da aiki da yayi abun ayaba masa wajen yin hidima galtafan ibn taymiya da littafin al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansu gaba daya wasiwahuma min as-salaf da wancanan su da wasun su daga cikin magabata lakin al-kitaba sai dai hayyan da littafin iktida'u la yazalu ila bihaja ila mazidin min al-khidma bai gushe ba yana da bukata zuwa ga karin aikin da ya kamata a yi mishi min tahqiqin wa dirasatin cewa a tsaya a tantance shi kuma a nazarce shi wa takhrijin li ahadithihi a fitar da hadisan shi a fadi inda suke da hukuncin su wajen inganci ko rashin sa wa atharihi lati lam tukharraj da fitar da kuma wato maganganun wasu mutane waɗanda ba hadisai ba kenan waɗanda masu taqiqin baya ba su magana akan su ba wa ila tawthiqin susi da kuma tabbatar da me tantance asalin abin da shine malamin ya rubuta wa tarjamatin li alamihi da kuma yin takaitaccen bayani akan sunayen mutanen da suka zo a cike daga cikin malamai wa hadha la ya'ni iddi'ai bi anni saqumu bi afdala min amali ash-shaykh Hamid al-Fiqi rahimahullah wannan kuma baya nufin ina so ne in ce zan yi aiki wanda yafi na Hamid al-Fiqi Allah ya ji kanshi lakinni sai dai ni sa usharikuhu bi juhdi al-muqil zan yi tarayya da shi akan wannan alkhairi da dan kokari na wanda yake na mutumin da yake da karancin baiwa da karancin kayan aiki wa atadiru salafan an taqsir ce kuma tun farko ina bada uzuri idan an ji abin bai kai yadda ya kamata ba wa as'alullaha al-afwa wal maghfira kuma ina neman Allah ya mun gafara ya mun ahwa akan kurakure na wallahi wannan magana mu ma ana ita muke fada cewa wannan juhudul muqill ne muke tai babu shakka da yadda da so samu ne ba ni ya kamata ka danta fun nan ba wani malami ya kamata a samu kwararre na gaske Allah ya dauke mana malamin mu kwararre da muka sani muna fata Allah ya mishi rahama wannan amana da ya bin mana ta zama wajibi dole ne mu dauke ta ko dan yaya ne mu gwada dan haka wa atadiru aidan salafan an taqsir wa as'alullaha al-afwa al-maghfira nas'alullaha al-afiya wallahu huwa wahdahu al-mu'inu wal-hadi ila sawa'is sabil ce Allah shi kadai shine mai taimakon mu kuma shine mai shirye-shirye mu zuwa ga hanya mai daidaiciya wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ina salati da sallama ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da mutanen gidan shi da wanda suke bayar da kirtawa har zuwa ranan tashin alkiyama kun ji muqaddimar da shi malam yayi professor Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal wanda wannan ba misre shi ma ya kafeta harfan bi harfin illa ma nazara yanzu jama'a bukun mamaki wannan abun ba akwai mamaki jama'a akwai mamaki a ce ka kofa magana wani harfan bi harfin yanzu kaga shi anan bai ma sa suna ba a ƙasa ma'ana bai yi signature cewa wannan magana shi bace amma an ka duba wannan shi hada rubuta sunan shi a ƙasa saboda tsabar rashin kunya da rashin ran da ai rashin taida ne ko wallahi abun ni da ina karantawa wallahi gaba na faduwa ya dinga yi ashe da gaske ana irin wannan abu muna jin malamai suna faɗa cewa ana plagiarism shine mutun ya mai da dan wani nashi magana da ba taka ba kace taka ce baka faɗi wanda ya faɗe ta baka kofo ka rubuta harfan bi harfin baka faɗi wanda yayi ta ba domin wannan kuma zunubi ne a addinance da kuma ka'idojin rayuwa inda ake rayuwa da haka jimala amal injiniya yake cewa to kasar su babu dokar copyright ne akwai amma wata kila ba a san yayi ba ko kuma an san yayi ba a hukunta ba ai copyright akwai international copyright commission wanda da wakili a Nigeria nan ma ta shafi ko ina a duniya wanda suke hana mutane su dauki fasaha wasu su mai da tana su jama'a wannan laifi ne ko anan cikin mu ne wani ya san yana yi wallahi dela ko a samin ne aka baka ba a hana ku kafa magana wani ba amma ku baka ce tawane shikenan wa aruddu uhdataha ila nuqaliha ka huta kuma ba abin da yafi zaman lafiya fiye da wannan zaka ji inshirahu sadar hankalinka ya kwanta cewa zaka kwanta ka mutu ba a tuhuma ka da komai zaka yanzu misali yanzu wannan ba mu san yana raye baya raye yoshi ne bai ba bai taba sanin cewa zafin da zai kawo hannunmu ba kuma mu za mu iya samun duka biyun ba mu ga inda ya kofo mu ga abin da ya kofa ba bai san haka ba wata kila amma yanzu da ya za mu iya bashi uzurin cewa wannan abin ya faru ne kawai ittifaqan ba kofa yayi ba akwai rabu bashi wannan uzurin mu ce hala yayi nashi ne daban shi ma wannan yayi nashi daban suke kama da juna irin da ya faru tsakanin misali Imam Shatibi da shi da wannan abin nan Imam Shatibi a gabashin duniya a yammacin duniya yana yayin tafi al-muwafaqat Ibn al-Qayyim a can kasar Sham shi kuma yayi littafi Ilamul Muwaqqi'in sai suka yi kama da juna akan abubuwa da dama kamar suna mitin suke rubutawa za ba wai ran ba su wannan uzuri wancan zamu iya ba su uzuri dan ba su taba ganin juna ba kuma dan ba abin yayi kama da irin wannan dai yanzu wannan kaka mun fito kofi ne keke da keke wancan ku abin da suke faɗa ne ke kama da juna mazhabin su suke iri ɗaya da juna hujjojin su ke iri ɗaya da juna to wannan da ya gashi da ma Allah da shi kyauta kar a ce na kashe mai kasuwa a daina siya ana iya a siya ko tunda nan Najeriya ce a kasar da aka sa abin da ake yi siyan shi kanshi laifi ne siyan pirated copy na littafi ko cassette shi kanshi laifi ne amma a Najeriya fa babu laifi Allah ya shirar da mu to sai mu je gaba inda yace al-qismul awwal ya raba littafin zuwa bangare guda biyu al-qismul awwal shine ad-dirasa wa tahqiq in za ku iya tunawa a cikin hamawiya shine wanda aka ba karanta daga baya domin a hamawiya da mallan yazo sai ya tsallaka can kawai ya fara daga asalin matanin littafin kuma ya faɗi uzuri a lokacin cewa yanayin al'amura da kuma ana so al'amura su daki shape din da ya dace kawai aka ga dacewa a fara littafin musamman kuma a lokacin mutane ba su da irin wannan takikin a hannunsu sai aka je aka fara asalin matanin littafin amma mu yanzu muna ganin dacewa mu fara da wannan abin da ya farko domin alhamdulillahi mun fi dawa yau yanzu ko mun fi da shekaru hudu bayan da aka fara hamawiya zamu iya fahimtar wannan dirasar da sauran abubuwa da dan gurgurdan background da muke da shi na katun hamawiya mu gane abinda ainihin wato yake nufi musamman ma kuma abin bai da yawa kun ga iyakashi daga shafi na ainihin wato 7 zuwa shafi na 47 shafi 40 ne katan kaga sabanin wancan na hamawiya wanda tuwajiri yayi wanda naji ya fi shafi 100 yayi ko 170 kaga ya ninninka wannan ayawa kenan zamu iya sustaining wannan muji meye a ciki sai ya fara da yace wayashmulu yana dauke da tarjamatun mujazalil muallif taqaitaccen tarihin ibn taymiya wasfun nusakhil makhtuta bayani akan kofin rubutun hannun da malamin ya samu alkitabul muhaqqaq sai kuma bayani akan littafin da aka yi tahqiqin ismuhu me asalin sunan shi iktida'us siratal mustaqim da ya fada anan limukhalafati ashabil jahim kuma ana cewa iktida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim iktida'us siratal mustaqim wa mukhalafatu ashabil jahim ana fada zai mana tahqiqin ya aka ya cimma matsaya cewa ya rubuta shi da haka dan nan iktida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim zai wangana akan wannan sai kuma wa tarihu ta'lifihi da kuma tarihin ya aka ibn taymiya rubuta shi sai kuma manhaju tahqiqil kitabi wa ta'liqu alayhi manhajin da malan yabi wajen taqiqil tafin da mushi taliqi sai kuma dirasatun tahliliya li ba'd mawdu'atil kitab bayani na dalla da suka shafi wani bangarori wasu masail masu muhimmanci akan ainihin littafin irin magana akan menene ka'ida amma dangane da ainihin wato kamantakekeniya ina ne ya rasa ina ne da halarsa ba akan wani tushe ibn tamiya ya gina wannan littafin menene nau'o'in bid'o'i ko shirka waɗanda aka jarabci al'umma da su menene tasirin kama da ainihin wato kafirai da yake bayyana a cikin al'umma menene ka'idoji ga magari wanda suke amma da ake bin su dan kaucewa kama da kafirai sai kuma bangarorin al'ummomin da aka ce kada mai kama da su suwaye suwaye yahudu nasara jahiliya da makamantansu duk zai fadi su sai kuma bayani akan abinda aka hana na kwaikwayen kafiran da yanzu shin kwaikwayen kafiran da muke rada su ne ko za mu kwaikwayen su ko ko hada kafiran da dan ta yi abinda kafiran yanzu suke yi kafiran da ba sa yin shi sannan shin kwaikwayen nan da shin kwaikwayen nan tauqifi ne ko kuwa akwai mahalli na ijtihadi shine duk abinda kafirai ba sa yi ne suke yi ne zamu ki ko ko sai abinda musulunci yace kada mu yi da gaskiya da kafirai suke ko ko duk abinda kafirai suka fara yi sai mu daina yi ko da mu da muna yin shi da ko wannan kaidojin zai magana akan su masail ne jama'a masu matukar muhimmanci a ilimi sannan bayani akan abubuwan da suka halasta wanda za a yi kokarin kafirai game da su bayani akan bukukuwa da tasirin su wajen kwaikwayen kafirai bayani akan magana da harshen da ba na kafirai ba musulmai ba harshen kafirai me hukuncin shi wannan zai magana akan shi me hukuncin mutum kawai ya zama shi kullun da ingilishi yake magana bai magana da yaren garin su baya larabci yana ma jin kunya a ce ya iya larabci sai yi maganganu da dama wajen maudu'i ne wajen guda 11 wanda zai tattauna mana shi a cikin mukaddima nan sannan kuma dukkanin su za a zo a ji su bi tafsir in Allah ya so a cikin littafin daya bayan daya a takaicen takaitawa mallam yace tarjamatun mujiza lil muallif takaitaccen tarihin wane ne ibn taymiya wannan kamar revision ne ko mallam yace nasabuhu dangantaka ibn taymiya huwa shaykhul islam al-imam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn abdullah ibn muhammad al-khadir ibn muhammad al-khadir ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي كنيته ابو العباس يتي بابن مالم المسلمين الامام الديني احمد بن عبد الحليم عبد الحليم بن عبد السلام عبد السلام بن عبد الله بن محمد محمد بن خضر خضر بن محمد بن خضر وشي كما بن علي شي كما بن عبد الله بن تيمية متومن غارن حران وني قويه دكي cikin ƙauyukan ƙasar Sham a wancan lokaci kusa da kasar Dimashq summa Dimashqi sannan kuma yayi kaura ya dawo Dimashqo ya zauna ana mishi alkunya da baban Abbas ba wai dan ya haifo ni da mai suna Abbas ba abu na biyu mallan yace mauluduhu wa nashatu ina aka haife ibn taymiya yoshi aka haife shi kuma a ina ya taso yace wulida yawmul ithnain al-ashir min rabi'in al-awwal bi harran an haife ibn taymiya ranar litinin 10 ga watan rabi'un al-awwal a kasar harrana sanata 61 ba'dal mi'ati sadisa hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 661 kamar shekaru 775 kenan yau da haihuwarsa walamma balaga min al'umri 7 lokacin da ibnu taymiya ya kai shekaru 7 a garin su a rayuwarsa intaqala ma a walidihi ila dimashqa haraban min waj'il ghuzati at-tatar shi da iyayen shi da sauran ma mutanen ƙauyen da dama sai suka yi ƙaura suka baggarin saboda tsoron afkowa da yaƙi waɗanda tatar waɗannan tsinannin mayaka na ƴan magoliya suke kawo musulmai farmaki wato jama'a wani al'amari ne ya faru a tarihi wanda ya zama bala'i kusan dukkan mutanen duniya ba wai musulmai ba kai a lokacin akwai wannan babban sarki Khan na ƙasar Mongolia shine Genghis Khan wani mugun sarki ya taso da damarar yaki ta sai ya mallake duniya gaba ɗaya shine tunanin shi da malaman tarihi suna cewa akwai mutane uku da suke tunanin su dole sun mallaki duniya sannan mulkin su ya cika sai sun mallake kowa da shi wannan Genghis Khan sai kuma Hitler wannan nanan kusa wannan da ya dinga yakan Yahudawa yar ala ta bala'i da shi na ƙasar Germany ko sai kuma ainihin wato Alexandra wanda suke ce mashi Alexander the Great sai wannan kai Napoleon Bonaparte wannan babban soja na ƙasar Faransa shi ma yayi wannan kokarin dukan su ba wanda ya cimma wannan buri don malaike duniya sai wanda Allah ya mu wannan iko Allah kuma bai taba kowa wannan iko a ce shine sarkin duka duniya ko ina ba Allah bai taba kowa wannan iko ba sai dai Allah ya ba mutum sarauta iyayen da ya gada ma to wannan mutumi wannan kafiri daga baya yazo ya mutu sai kuma aka daura wani jikon jikan shi akan wannan sarauta ta Khan Khan din shine kamar a ce sarki na wannan kasa ta Mongolia shine Hulaku to Hulaku shi dama saffakun ne an san shi da zubda jini Hulaku ya halaka al'umma yayi kisa ba kankani ba jama'a tun daga can inda suka taso Mongolia yanzu tana kusa da kasar China haka suka dinga tawowa suna ruguza kasashe duk inda suka tarar sai sun mai da garin kamar toka a kasar Baghdad a shekara ta 656 sanda aka kawo karshen mulkin da halifan musulunci na ainihin al-musta'si billah wannan shekara jama'a sai da suka kashe duk wani abu mai rai a Baghdad ko da bera ne musu kyare ba ku ji bera fa na rantsa da Allah kamar tarihi suka ce ko bera ko tantabara ko kaza ko rago ko me inde mai rai ne ba su kyale shi ba haka duk wani abu da yake tsaye gini ne ko bishiya ko tsiro na noma da aka shuka ba su kyale ba tadmiri suke yi inda ka san ba su da tunani irin ayan adam a cikin kwakwalwarsu haka suka yi kisa suka yi kisa suka yi kisa abun bakin ciki kuma akwai wani zindikin waziri shine Ibn al-Alqami wanda dan Shi'a ne shi ya zama sultani gare su shi ya dinga musu wasiƙa yana gayyata su kawo farmaki wa musulmai karanta littafin al-bidayatu wan nihaya to a lokacin ana ganin wannan daular ta musulunci ta fi kowace daula karfi da haiba tunda suka karya ta sai ya zama kowa ya tsorata da su gaba ɗayan duniya musulmai da kafirai daga nan duk wanda Hulaku ya rubuta mishi wasiƙa zai rubuta wasiƙa ne ma ta ban tsoro kawai cewa ga mu nan zuwa garin ku za mu zo ko dai ku miƙa wuya ko kuma mu kashe ku mu yanka ku kaza kaza sai ya ce musu wama amru Baghdad minkum bi ba'id ai kun san dai abin da muka Baghdad da kadin da suka je kawai da sun zo sai a fito a zo a duka a gaishe shi a ce mun bi ka mun bi ka sai ji duk abin da yake so ya ƙara gaba wannan yasa mutane suke ta guduwa ake ta guduwa ana komawa gari na gaba suka ci Halab suka ci Dimashka mutane suke ta guduwa har aka kai ma ya rage inda musulunci ke da dan ƙarfi kawai shine Misra inda mamalik suke waɗannan sarakuna waɗanda sai asalin su bayi ne a zamanin sarki As-Sultan Mu'izzuddin Qutus wanda sarki ne da yayi wa musulunci abinda har yanzu ba mun tattare shi ba shine farkon mutumin da ya fara cin nasara a katatar yakin su gaba daya da suka kawo wasiƙa suka ce ga mu nan zuwa Misr ita kadai ta rage a cikin ƙasashen da muke son mu ci da yaki ƙasashen musulmai ya shiga mitin da ainihin wato ƴan fada shi aka tattauna me ya kamata a yi akwai wani jagora wanda shine Atabik kamar a ce chief of army staff wanda yake ce mishi ainihin wato Az-Zahiru Baybar Al-Bandaqdari babban soja ne yana da tarihi mai girma dangane da ainihin sarauta da yaki yace me kuke cewa me ake yi ai abu na farko da zamu fara shine mu fara kashe ƴan sakon tukunna mu kashe su a liƙa kansu a bakin garin nan Hulaku ya ji labarin ga abin da muka mishi ci ba mu ji tsoron shi ci kai anya zamu yi yace wallahi zamu yi inda mun yarda da Allah aka kira malamai su Izzuddin da Abdulsalam lokacin shine shugaban tawagan malamai game da wannan al'amarin suka bada fatawa cewa duk da yake wannan ya saba kaidar musulunci amma yanzu yaki dan zamba ne mu ma mun sa musu tsoro a cikin ransu yanda suka sa mana aka kama ɗan sakon su wajen 60 duka aka kashe su aka tsira kawunan su akan mai su aka jera masu a kofar gari labari ya kai ga Kaptiga wanda shine komandan da Hulaku ya turo cewa ga abin da musulmai suka yi fa ba a taba ji labarin a musu wannan ba har turawa wanda suke kasar lokacin kasar Lyon da Catalonia da ina ne tsallaken ruwa kenan turai ta yanzu Lyon sarkin Faransa kenan da su Isabelia tsoron su suke ji turawa ma tsoron waɗannan iskan suke ji amma sai aka ji ga waɗannan musulmai ɗan tsiraru sun musu abinda ba ta tsammani ba sai kowa ya tsaya yana jiran me za a yi to shikenan fa aka fara shiri sai Izzuddin da Abdulsalam suka bada fatawa cewa kowa wanda ya isa ɗaukar makami ya fito ya zama soja kowa ba bai zama fardu kifaya ba dukkan musulmai gaba ɗaya aka fito aka taru suka dinga wa'azi suna zuguguta mutane aka samu mutane suka samu azima suka dawo da karsashin su da duk ana jin tsoro sannan sarkin yace to mutane su kawo kudi to ranar ne suka samu sabani da izudin da Abdul Salam yace a mutane ba su kawo kudin su ba gwan ta sa kudin ta ku sarakuna nan da kuke da kudi kowa ya kawo kudin shi sai kudin ku san kare kakkab a siyan makamai sannan za a sa kudin talakawa kuma haka akai sai da kowane sarki ya bada duk abin da ya mallaka kai akwai wanda har kayan daki matar shi zinariyar matar shi ya anso ya kawo ki gashi akai ta siyan makamai da sulke da takubba aka tara makamai a ta training wajen wata uku aka yana wannan training din sannan talakawa su ma aka tsara musu haraji kowa ya bada haraji duk sauran mutanen duniya fa ana an yi jugumne ko ana kallon ya zai tsakanin musulman Misra da waɗannan kafiran da suka tashi sai aka ce to yanzu ya za a yi zamu jira su kawo mana farmaki ne kuma duk suka ce ina ai bin su zamu yi inda suke al'amarin da suke a duniya ya isa haka haka suka fito suka je aka hada wani wuri da ake cewa Ainu Jalut yanzu yana kasar ainihin Palestine ne wannan yakin har yanzu yana daga cikin yakin da har Turawa suna tarihin shi a matsayin wata ujuba daga cikin tarihin duniya jama'a saboda sojojin musulmai su duka an ce su 18,000 ne su kuma sojojin waɗannan kafirin su sama da 200,000 sannan suna da makamai suna da igwa majani irin wanda suke wurga dutse mai wuta din nan irin wanda Hajjaji ya dinga wurgawa Ka'aba suna da su suna da training na yaki wanda an ce tun a lokacin sojojin abin nan sojojin Tatar mutum zai iya kwana uku akan doki yana sukuwa bai huta ba kwana uku awa 72 yana sukuwa bai tsaya ba ka san ko wannan ya kai shege wajen training ko sa'annan sukan iya su hau doki ta kasa yanda ka san an daura mishi mangala su ta harbin mutane suna ta kasan dokin duk sun iya wannan training ta a lokacin amma musulman nan kawai suka tare su saboda musulman sun riga ransu ya riga ya bushe da imani jama'a ko ya jike kenan za a ce ya jike da imani dama kuma shine makamin musulmai ko to wallahi jama'a da musulman nan suka tare su dan Allah dalibai su kuma suka tantance tarihi a cikin sirra a cikin littafin tarihul islam na zahabi da littafin abin nan bidaya wa nihaya wannan al-bandakdari al-zahir baybar al-bandakdari shi ya bada command a yakin shine commandan yakin cewa to yanzu abin da zasu yi suka dauki wasu yan sojoji yan kadan kamar sojoji 300 suka je suka tsokani waɗannan kafiran kuma dama sun riga sun gama sa tarko iri-iri a cikin daji sun yi shiri yadda ya kamata sun aje masu harbi a wuri daban masu suka a wuri daban masu karya wuya ko ta koyina sun aje sojoji suka je da kaftiga ya gansu sai ya fara dariya ya ce waɗannan su ne sojojin da aka ci an turo daga Misra wata essariya haka suka tsaya suka ce musu to wallahi mu za mu kashe ku ne gaba daya abinda muka zo kenan mu da kuke gani dinnan suka fara dariya kafiran nan suna ganin cewa ai waɗannan musulmai sun tono kansu bala'i amma tarihin ya nuna haka musulman nan suka shiga cikin su sai da suka ratsa su suka kai ƙarshen bayan rundunar suna sara suna suka ba kashe kwakwale a cikin su bai da suka kai ƙarshen baya da suka ƙarshen baya kawai suka sai suka ruga da gudu to tsokana kenan kafiran suna gana haka su kuma kawai suka ce hujum attack sai suka bi su kawai sun riga ransu ya baci to fa shikenan kafin kafiran nan su ankara jama'a aka fara kashe su wannan yakin la'asar ba ta yi ba sai da zama an watsa gaba ɗaya Tatar kuma an kama komandan nasu an kashe shi an yanke kan shi labari ya bazu duk duniya cewa an ci nasara akan Tatar holaku aka je aka yi mishi labari yana can garin su hankalin shi tashi ya kusa zautuwa cewa yanzu an kashe kaftiga babban komandan shi kuma an watsa rundunar shi a wani kauye wasu yan kadan din mutane ya sake ɗebo sojoji ya taho aka sake kofsawa wannan dai shine sanadiyar lalata al'amarin irin tsoron da Tatar suke sa mutane a cikin zuciya shi sa ma'arikatu Ainu Jalut har gobe malaman tarihin musulunci suna jinjina mata kuma suna yabawa sojojin musulunci akan wannan aiki da suka yi domin da ba da wani abu da suka yi ba da ba san yayin da al'amarin zai je ba duk duniya a lokacin su kadai ne suka iya tinkaran waɗannan kafirai to har yanzu haka ya kamata mu sani cewa musulmai waɗanda suka tsaya akan addinin musulunci yadda ya kamata su ne kai sai tinkaran wannan kafircin na duniya su kadai in ba su ba wanda zai iya to me yasa yanzu aka kasa saboda akwai tababa game da shin da gaske ne musulmai suna bin al'amarin musulunci yadda yake ko ba su bi shine tababa ka daji waɗancan malamai da muke karanta littafansu anan su ne jagororin su duk abin da za su yi a lokacin sun tambayi Izudin dan Abdul Salam da aka ake ce mishi sultanul ulama sai an tambaye shi Izudin dan Abdul Salam ku karanta tarihin shi da tarihin waɗannan yaƙe-yaƙen to daidai lokacin da Tatar suke ta wannan bala'i sai riga sun firgita kowa shine aka yi ta guduwa sanadiyar kenan da su ma Ibn Taymiyyah suka gudu zamu zo mu ji a tarihi Ibn Taymiyyah shi ma yayi musharaka a ɗaya daga cikin hakokin da aka dargaza tafar ita ce mawqi'atu aka zamu zo mu ji ta ma a Falastina aka yi ta bayan an yi wancan Ibn Taymiyyah yayi musharaka matsayin soja kuma yayi aikin a zo a gani dan shi ba mallan ne zalla ba mallan ne kuma babban captain ne na soja ko Allah ya sa mu dace to wannan takaitaccen bayani kenan dangane da dalilin da yasa aka ji cewa gashi mutane suna ta guduwa suna barin gari alhalin watin tatar suna kokarin su halaka kowa wa qadna sha'a fi bait ilmin wa fiqhin wa dinin Ibn Taymiyyah ya taso a gidan ilimi gidan fiqhu gidan addini fa abuhu mahaifinsa wa ajdaduhu da kakanninsa wa ikhwatuhu da ƴan uwansa kasirun min a amamihi da kuma da dama daga cikin ƴan uwan mahaifinsa baffanu kenan ko kawunai kanu min al ulama'il mashahir shararrun malamai ne minhum daga cikin malamai shararru a cikin danginsa akwai jaddul a'la kakan shi na sama arrabi wanda shine kakan shi na hudu muhammad ibnu al-khadir wa minhum akwai kuma daga cikin su abdul halim ibnu muhammad ibnu taymiyyah shi ma malami ne da kuma wa abdul ghani ibnu muhammad ibnu taymiyyah wa jaddul adna da kuma kakan shi na nan kusa shine abdul salam ibnu abdullah ibnu taymiyyah shine majduddin abul barakat kowa ya san sunan shi ko صاحب التصانيف التي منها المنتقى وانا لتاف منتقى من حديثي وانا اين هنوى شوكاني شرين شمي سنة ليلة اوتار شرف منتقى الاخبار تو اصل متن منتقى الاخبار لتاف انا احاديث الاحكام كمان بلوغ المرام كما كمان تنسو تو وان دي ييش بابا مالميني كما شيني كاكين ابن تيميا كاجيغا انا شيني بابا شكي نمكو كاكين شينا فرقو شيني عبد السلام امين بابا كاكين شكي Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam to wannan din wannan kakan shi ne Abdul Salam din dan Abdullahi baban baban shi ko Majduddin ibn Taymiyyah Abul Barakat sahibul tasaniful kathira wanda a cikin sa akwai al-muntaqa min al-ahadith wal ahkam min ahadith al-ahkam wal muharrar fil fiqh da kuma litafin al-muharrar na fiqh na bazaban Hanabila ko kuma al-muswadda fil usuli wa ghayriha da wasu litafin wa kadhalika abuhu Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harrani mai fi shi wanda ake kira da suna Abdul Halim da Abdul Salam dan garin Harran shi ma malami ne babban malami ne masa da fiqh na Hanabila da kuma dan uwansa Abdurrahman dan Ibn Taymiyyah ne wanda mahaifinsa da uwansa daya shi ma malami ne sananne a cikin tarihi wa ghairihim da ma wasunsu da ka Ibn Taymiyyah yan ana gadan ilimi to yayi fa fi hadhihi albi'ati alilmiyya as-saliha a wannan gida na ilimi wanda yake mai nagarta kanat nasha'atu sahibi tarjuma anan wannan mutum da ake tarihi ya taso wa qad bada'a bi talabil ilmi awwalan ala abihi sai ya fara koyan ilimi farkon al'amari a gun babansa wa ulama'i dimashqa da sauran malaman dimashq fa hafiz alqur'ana wa huwa saghirun ya da ta alqur'ani tun yana dan mitsitsi wa darasa alhadisa wal fiqh wal usula wat tafsira ya karanta fannonin hadisi fannin fiqh usul fiqh tafsiri wa urifa bi dhaka'i kuma aka san shi duk inda ya shiga aka san shi da basira wa quwwatul hifz da karfin kwakwalwa wan najaba da kuma ainihin wato wayo da basira da kan gado mundu sigarihi tun yana dan kankani mutun ne mai kwarjini da basira da ainihin wato kwakwalwa mai rike abubuwa thumma tawassa fi darasati al-ulumi wa tabahhara fiha sannan ya fadada wajen karanta ilmomi ya zama yayi ninkaya cikin kogin ilimi wastama'at fi sifatul mujtahidi mundu shababihi kuma siffofin malami wanda yake ya riga ya kafu ya zama hujja ilimi suka bayyana ga Ibn Taymiyyah tun yana matashi falam yalbas an sara imaman ba a gushe ba a yi nisa ba ya zama limami ya atarifu lahul jihabi zatu bil ilm kwararrun malamai suka zama sun yadda da shi akan cewa lalle malami ne wal fadli sun yadda da shi yana da falala wal imamati sun yadda da limanci tun yana dan yaro ya fara shiga majalisin manyan dalibai yana karatu tun wasu suna jin haushi me yasa wannan dan yaron yake shiga cikin su har sai gana shi dan yaron nan shekaru kawai suka fi shi daka da wuri labarin shi ya yadu a cikin al'umma cewa akwai wani yaro a makaranta kaza mai basira kwarai lalle zai zama ya da sha'ani a nan gaba malamai suna da firasa ta iya gane malamai wanda za su gaje su daga cikin daliban su ta iya gane wanda alamar basirar shi da nacin shi da bibiyar shi ta ilimi ta nuna cewa yana da rabuwa ilimi to tun wuri suka sa shi gaba suka yi ta karantar da shi suka yi ta nuna mishi hanyar da za a ba a samu ilimi mai nagarta sai ya ce qabla bulugu 30 min umri tun kafin ya kai shekaru 30 a rayuwar shi ya zama malami babba eh dama ita malanta ta gaskiya ana fara ta ne tun da wuri bayin malanta kasan mu bace jama'a wanda sai mutun a ce wai in ya fara karatun littafin Khalil mai sunan shi Muktasar wai yana shi ana juye shafi daya ƙurin shi da yana fadi ana juye shafi ya ƙurin shi na fadi ba za a ga mu juye shafukan ba sai ya ƙurin shi gaba ɗaya sun ƙare to me zai kanta kenan ba wanda zai karanta sai dai ta iya tunda babu hakuri ko ya kamata a ce littafin Muktasar za ka karanta shi ne tun kana matashi dan shekara 10 kadan amma a ƙasar nan ina ba za ma a bari ka kai gare shi ba idan kana matashi da a ƙasar nan to akwai iya karatun da yanka kai shi dole ka hakura sai kai shekaru ba za ba kai shi ba na iya tana lokacin muna dalibai a jama'atu haka ainihin wato ya faru gare mu muka je muna so mu koyo sai tafai malamin ya kore mu yace ku tashi ku tafi ku bani waje ɗan ƙananar ku kuwa son koyo wannan littafin mu kuma muna ganin tunda mun iya tada baki kuma mun yi na bayan zamu iya koya aka ce ba za a koya mana ba kuma haka muka hakura ina jin wasu mahimmi ba su iya littafin ba to haka da ake Allah shi kyauta ina ganin tunda mun samu gaba sai mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan faɗan shi da ladan aikata shi Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran da suka faru saboda karancin ilimi da rashin iyawa da tuntuban harshe muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna fata Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana canji na alkhairi dangane da abubuwan da suke faruwa na rigingimu na siyasa da tattali da addini da zaman lafiya da tsaro da makamantansu sannan muna saki addu'a ta musamman ga malaminmu wanda ya kafa wannan makaranta mai albarka Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani muna addu'a Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta ya Allah ka karbe shi a matsayin shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri Allah ka maye musu abinda suka bari a baya ka sanya albarka a cikin abinda suka bari ka kuma wanzan musu ladan su har zuwa tashin kiyama sannan Allah mu mun tashi cikawa ka sa mu cika da imani ka hada fuskokin mu da su a tsallaken siradi cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله